الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin sahalewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun sake samun zarafi na zuwa majalisinmu na karatun littafin Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fi Din littafi wallafar Sheikh Al-Allama Al-Imam Abdulrahman Ibn Nasir Al-Sa'idi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a na tunawa da malaminmu na sunna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin da kenan unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katabun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 27 ga watan Zulka'ada hijira 1447 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan 5 miladiya 2026 muna karatu a cikin kitabul hudud littafin da yake bayanin hukunce-hukunce da suka shafi haddoji wato hukuba hukunci na hukuba wanda yake banci wasu laifuka na musamman domin karanta yadda malam yake la hadda illa ala mukallafin alimin multazimin bitahrim babu haddi sai akan wanda yake mukallafi baligi mai hankali kuma wayayye ba sahuhu ba wawawa ba wanda yake da sani akan cewa wannan laifi ne kuma laifi ne wanda yake kaiwa zuwa ga hukuncin duniya ko lahira sannan kuma ya dauki wannan laifin a matsayin laifi wannan haramiyar ya lazumce ta ya rungume ta a matsayin haramiya ma'ana ba shi da tawili ba shi da shubha ya aikata sai malam yake wala yuqimuhu illa al-imamu aw na'ibuhu babu wanda zai tsayar da haddi sai shugaba ko na'ibinsa idan an ce shugaba ana nufin al-imamu al-a'zam wato babban shugaba a mataki na jiha a ce gwamna a mataki na ƙasa a ce shugaban ƙasa ya danganta da yanayin yadda a zamani system ya danka iko a mataki na jiha gwamna shine shugaba na kololuwa dukkan ma'aikatu na jiha suna karkashin sa ne don haka shugabanni na jiha shugabanni na masarauta da shugabanni na ma'aikatu da waɗanda suke riƙe da waɗansu ɓangarori na gwamnati dukka ana ƙarƙashin mai girma gwamna da haka sai ya zama shi ne shugaba na ƙololuwa a jiha a irin tsari irin namu na yanzu na demokuraɗiyya da ake a wannan ƙasar to ka iya cewa makamin da gwamna yake da shi shugaban kasa ma ba ya da shi saboda yadda gwamna yake da ruwa da tsaki a cikin jiharsa da kuma ƙarfin iko akan duk wani ma'aikaci na jiharsa, ba haka shugaban ƙasa yake da shi akan jihohi da kuma shugabanni na jihohi ba, ba haka shugaban ƙasa yake da shi. Don haka kamar gwamna shi ne za a ce masa al'ima, shi ne yake da hakki na tsayar da haddi. Da aka ce au na'ibuhu, na'ibinsa ko na'ibinsa, na'ibin gwamna dukkan wanda gwamna ya naɗa shi a wannan fanni ya yi wannan aiki ya zama na'ibinsa a wannan waje. Nan na'ibi ba ana nufin mataimakin gwamna ba, ba ana nufin deputy gwamna ba, ba shi ake nufi ba. Abinda ake nufi da na'ibin gwamna wanda gwamna ya ɗauki wannan rigar ta wannan ikon ya danka masa, to a kan wannan aikin shi na'ibin gwamna ne. Kamar alƙali, alƙalai na'iban shugaba ne, shugaba ne ya yi appointing ɗinsu su je su yi masa aiki ƙarƙashin jurisdiction kaza, ƙarƙashin hurumi kaza na waje, hurumi kaza na abubuwan da zai yi hukunci a kansu da abin da baya cikin huruminsa. To cikin iyakarsa ta hurumi na waje da hurumi na abin da zai iya dubawa na haƙƙin da za a nema a wajensa, a cikin wannan shi na'ibin shugaba ne. Da haka idan shugaba ya danka masa wuƙa da nama, to zai yi a madadinsa ya zartar. Sai dai a tsari irin na doka irin tamu yanzu ta gudanar da gwamnati, wato ba kowane hukunci ne shugabanci ya danka wa alƙali ya yi ruwa ya tsaki ba. Irin waɗannan hukunce-hukuncen na haddi da kisafi, to doka ba ta ba wa alƙali ya yi hukunci ya zartas ba, sai dai ya yi hukunci ya miƙa wa shi shugaba na ƙololuwa, shi ne yake da haƙƙin zartaswa. Haka idan alƙali ya yanke hukuncin kisa, ko ya yanke hukuncin yanke hannu, ko ya yanke hukuncin jefewa, da duk wani hukuncin da ya shafi zub da jini, to bisa doka iya aikinsa ya yi hukunci, aikinsa ya ƙare. Zartaswa, to wannan kuma yana ƙarƙashin har yanzu ikon shugaba na ƙololuwa. To a nan da malam ya ce wala yuqimuhu illa al-imamu aw na'ibuhu, ba ne tsayar da haddi sai liman, shugaba ko na'ibinsa. Don mu fahimci cewa ba kowa ne idan ya ga laifi wanda ake haddi sai ya ɗauki haddi ba. Ko malami mai wa'azi, mai karantarwa, ko ɗan hizba wanda yake da sa ido a kan ɓarna in ta bayyana ya hana ta, alheri idan an ji aikatawa ya saka aikata, da sauransu, ko sauran farar hula na cikin gari, babu wanda yake da hurumin don ya ga laifi da ya kai haddi ya ɗauki haddin a hannunsa, ba a yi. Balle irin hukuncin da mutanen gari suke ɗauka idan sun kusata, wanda baka san ma mai za ka kira shi ba, haddi ne, isasi ne, ta'addanci ne, abu mutum da gudu a ƙare masa gudu, a tare shi, a ci gaba da lantansa, ba a saurari komai daga bakinsa ba, ba a saurari komai ba, sai ya yi laushi, sai a ɗora mara taya a watsa fetur kawai cakka a shana, shari'a sai gaban Allah. In yana da bayani ya yi a gaban Allah, yana da hatsari matuƙa, yana da hatsari. Wani bawan Allah kwanaki yana ban labari, ya ce min
an bi wani matashi a guje a wani wuri aka cin masa da suka doke shi ya fadi yake ya iso wajen ya samu an taka gwiwarsa an kama kafar an taka gwiwar da a daga sama yace sai dauke kansa kawai sai ya buga mashin din sai bar wajen mallan kamar an sarrake to su din zai in ka duba sai ka ga su din suwaye masu wannan hukuncin a irin yadda rayuwar mu take a yanzu idan sun kai su 10 tara da kashi a gindinsu to ka ji ne su mai wari ma ko ba haka ba na kalle kun ka boye shi baya baka haushi na wani ne yake baka haushi wani yana ganin laifin barawan mashin ko barawan waya ko barawan takalmin masallaci yana jin bakin ciki ga kuttun barawo a ransa har yana cewa duk wanda kaga baya jin haushin barawo ba a taba kwace ba masa bane ba shi kuma inda za a fallashi irin laifinsa wanda barawo wanda barawo da irin laifinsa amma kana iya hawa kan tudunka kalle ka na wani to idan al'umma ta ci gaba da dauka wa kanta hukunci to za a koma rayuwa irin ta jahiliya rayuwar kura ta ci kura rayuwa irin ta jahiliya ba babba ba yaro duk wanda ba mai hakki sai mai karfi haka rayuwar jahiliya take ba mai hakki sai mai karfi idan ba ka da karfi ba ka da komai in ba ka da kowa kai ba kowa bane to idan al'umma ta koma irin wannan rayuwar to ta watsar da littafi ta watsar da shari'a ba mai tsayar da hukunci na zubar da jini sai liman ma'ana shugaba ko na'ibinsa abin da yasa mallan yace haka saboda haka ne ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba shine mai hukunci kuma shine yake zartar da hukunci ko ake zartarwa da umarninsa ba a kai hukunci wurin wani ba shi ba wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima har Allah madaukakin sarki ya sanya kaiwa hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharadi ne daga cikin sharadin imani duk wanda ya guji ma'aikin Allah da ƙararsa ko ya ji haushin hukuncin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ji akwai gyara yana tantama to ba shi da imani bai yi imani ba don haka kasancewar annabi alaihi salatu wassalam shine shugaban wannan al'umma kuma shine abun koyinta to a lokacinsa haka tsarin hukunci ya kasance shine mai hukunci dole ne kuma akai hukunci gare shi ba akai hukunci wajen wani in ba shi ba kuma idan ya hukunci ba a ɗaukaka ƙara domin wani da ya ɗaukaka ƙara wani ba yahudi da ya ɗaukaka ƙara wajen sayyidina abubakar sayyidina abubakar ya ce yaya zan canja maka hukunci irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ai ba zan iya hukunci da ya saba hukuncinsa ba da ya tafi wajen Umar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace masa a sake duba maka wannan hukuncin sayyidina Umar yace masa to ina zuwa ya shiga gida ya dauko takobi ya boye shi a cikin mayafinsa ya dawo don ya tsayar masa uzuri yace maimaita abinda ya kawo ka bai fasa bai maimaita da ƙarin bayani, yana gamawa sayyidina Umar ya sauke kansa ya sare shi ya fulle masa wuya yace shine hukuncin wanda yake hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Khalas, magana ta kare. Shi yasa annabi alaihi salatu wassalam shine wanda yayi hukunci wa ma'iz, ya bada umarni aka jefe ma'iz. Shi hukunci wa zamidiya, ya bada umarni aka jefe zamidiya. Shi hukunci akan bayahudan nan da yaje kashe wata baiwa ya rotse mata kai, shi ma aka rotse shi. Shi hukunci wa ƴan ta'addan nan da suka je suka samu makiyayi mai kula da dabbobin musulunci a bayan gari a shingen dabbobin musulunci suka kashe shi, yasa aka bi sawunsu aka kamo su sun kai mutum 5 zuwa 7. Shi musu hukunci, aka kwakule musu ido, aka shanya su a rana, aka kashe su, aka tsire su, suka mutu sallallahu alaihi wasallam. Shi hukuncin yanke hannun ɓarawo, har aka gama ina ake yankewa idan an tashi yanke hannun ɓarawo. Shi hukuncin bulali 80-80 ga waɗanda suka yi ƙarfi. Haka annabi alaihi salatu wassalam shi ake kawo ƙara, shi yake hukunci, kuma shi yake zartaswa ila da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi. Don haka wannan sunna ce a cikin wannan al'umma a bar bi. To hakan nan malam yace auna ibuhu, ko kuma na'ibin shugaba, wanda shugaba ya naɗa shi akan wannan aiki, wannan ma madogararsa hadisi ingantacce da ke cikin Bukhari da Muslim, hadisin waɗansu mutanen ƙauye guda 2 wadda suka zo ƙara, ɗaya ya kawo ɗaya ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wanda aka kawo ƙara ya ba da bayani, yace ya ma'aikin Allah, abin da ya kawo gabanka batu ne akan ɗana, yana boyi-boyi a gidan wannan, hadimi ne mai boyi-boyi a gidan wannan, sai ya yi zina da matarsa. Yaro irin boyi-boyi, irin direban nan, irin mai wanki da gugar na gida, sai ya zina da matarsa. Ya ce, to a can sai aka yi mana shari'a, sai aka yi hukunci. Hukuncin da aka yi aka ce ɗana za a kashe shi, don haka dole na nafin shi ɗana da dabbobi 100 da baiwa guda 1, nafin shi rayuwarsa, in ba haka ba za a jefe shi. Yanzu haka na ba da dabba 100 da kuma baiwa. To sai bayan an yi haka, sai na samu labari ake gaya mu cewa ba haka hukuncin yake ba. Ainihin yadda hukuncin yake, ni ɗana bulala 100 za a masa, matar wannan ne za a jefe ta. To shi yasa na tafi gare ka ya ma'aikin Allah, domin ka duba mana wannan hukuncin. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace, in dai haka ne da dabbobinka da baiwarka a dawo maka da su. Raddun alaika, da dabbobinka da baiwarka a maiso maka kayanka, ɗanka za a yi masa bulala 100 ne, tunda bai taɓa aure ba, bai taɓa aure ba, za a yi masa bulala 100. Sai annabi sallallahu alaihi za a masa bulala 100, za kuma a kore shi shekara. Wa alabnika jaldu 100 wa taghribu 'am, ɗanka za a yi masa bulala 100, za kuma a kore shi daga gari shekara guda. Sai ya dubi wani sahabinsa, ana ce da shi Unayt ibn Dhahhak al-Aslami sai ce wahdu ya Unayt ila imra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha yace kai kuma Unayt ka tashi ku tafi aje da kai wajen matar wannan mutumin da aka yi zina da ita ka bincike ta idan ta yi i'tirafi mana ta amsa laifinta cewa ta yi farjumha to ka jefe ta kuma aka koma aka je aka samu mata wane su yayi mata shari'a yayi bincike ta ta amsa ta yi ikrari cewa lallai ta aikata kuma ya jefe ta ya dawo yace ya ma'aikin Allah an gama sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin dalili ne akan cewa shugaba yana iya nada wani madadinsa yayi hukunci ya zartar ko ya nada wani madadinsa ya zartar da hukunci bayan an yi shi wannan duk shugaba yana iya kisa malai yace wala yuqimuhu illa al-imam aw na'ibuhu ba mai tsayar da haddi sai shugaba ko kuma na'ibinsa illa sayyidu sai in ubangida ubangidan baiwa ko bawa fa inna lahu iqamatuhu bil jildi khasatan bil jildi khasatan ala raqiqihi malaye fa inna lahu iqamatuhu shikan ubangida yana da hakki ne ya tsayar da haddi bil jildi ta hanyar bulala khasatan kadai ala raqiqihi akan bawansa shi ma haddi na bulala kar ya wuce haddin bulala idan haddi ya kai ga na kisa to ba zai zartar ba amma haddin bulala to ubangida zai yi wa bawansa ko zai yi wa baiwarsa mana ya faɗi wannan saboda hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu cikin Bukhari da Muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha alhajja wala yusarrif alaiha annabi alaihi salatu wasallam yace idan baiwar dayanku tayi zina kuma laifinta ya bayyana cewa tayi falyajlidha alhajja to ya mata bulala ta haddi wala yusarrif alaiha amma kada ya tozarta ta to a hadisin annabi sallama yake cewa sannan in ta kuma tayi ya kuma yi mata bulala kada ya tozarta ta in ta kuma tayi na uku a wata riwaya ya kuma yi mata bulala ta haddi kada ya tozarta ta a wannan riwaya idan tayi na hutu na hudu to ya sayar ta ko shi waki ma ya karba a wata riwayar kuma idan ta yi biyu ya mata haddi na uku to ya sayarta wannan hadisin dalili ne akan cewa ubangida ya iya ya zartar da hukunci akan baiwarsa amma hukuncin bulala na haddi malam yace wa haddur raqiqi fil jaldi nisfu haddil qurri haddin bawa a bulala rabin haddin ɗani idan za a yi wa bulala wa bawa haddi haddin zina mai bulala ɗari wa bawa za a yi masa hamsin ne haddin ƙazafi mai bulala tamanin za a yi masa haddi bulala arba'in ne giya tamanin ko arba'in a ra'ayin tamanin za a yi wa bawa arba'in a ra'ayin arba'in za a yi wa bawa ashirin an gane ko amma a cikin hukuncin da babu rabi kamar jefewa bawan da ya yi aure ko bai wanda ta yi aure kuma sai ta yi zina to babu rabin jefewa ai babu rabin kisa to sai a koma bulala sai a bar maganar jefewa a koma bulala saboda fadin Allah madaukakin sarki fa in ataina bi fahishatin fa'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati min al-'adab. Idan bayi suka zo da alfasha, suka aikata alfasha, to Allah yace suna da wato sakamako na uquba akan su, rabin abin da yake kan yantattu, hukuncin da yake kan su na uquba, rabin abin da yake kan masu yanci. Al'amari na raba bambanta tsakanin ɗa da bawa, muna jittawa da shi a karatu a gurare daban-daban. Wannan ka'ida ce wacce take ta yi faɗi sosai a shari'a, ta bambanta bawa da ɗa a hukunce-hukunce masu yawa. Daga ciki akwai wannan. Ibn Abdul Barri حافظ المغرب عليه رحمة الله في كتاب التمهيد ينشوى أجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد ما لم يسني إجماعي أكن شوى بيوى إذا تي أوري kuma sai ta je ta yi zina, to abin da yake kanta na uquba shine rabin abin da yake kan ya budurwa na bulala. Ita baiwa ce tare da cewa ta yi aure, maimakon hukuncinta ya zama jefewa, sai a mai ta hukuncin, sai a mai ta hukuncin bulala. Idan an mai ta hukuncin bulala kuma, to hukuncin bulalar da rabin bulalar da za a yi wa yani, za ka sai jefewa ta dawo bulala 50. Ibn Abdul Barri ya ce wannan mahallin ijma'i ne a wajen malamin musulunci. Malai ya ce fa haddun zina wa huwa fi'lul fahishati fi qubulin aw duburin in kana muhsanan wa huwa alladhi qad tazawwaja wa wati'aha wa huma qurrani mukallafani fahada yurjamu hatta yamuta. Mana yake fa haddun zina, yanzu an gama abun da yake kaman muqaddima na haddi, yanzu za a shiga bayani akan haddi na farko, haddin zina. To menene zina? Sai malam yace wa huwa fi'lul fahisha. Zina ita ce aikata alfasha fi kubulin aw duburi, ta gaba ko ta dubura. Kubul farji, dubur dubura. In kana muhsana, idan mai alfashan nan ya kasance muhsani ma'aurace, wa huwa alladhi qad tazawwaja wa wati'aha, shi ne wanda ya yi aure kuma ya sadu da matar, wa huma qurrani mukallafani, alhalin suna ƴaƴa ƴantattu, mukallafani ko mukallafai ba da gai masu hankali, fa hadha yurjamu hatta yamuta, to wannan za a jefe shi har zuwa ya mutu. Wa in kana ghayra muhsanin, amma idan bai zama muhsani ba, bai taba aure ba, durida mi'ata jalda ko mi'atu jalda, za a bulale shi bulala 100, wa hurriba an watanihi aman, kuma za a kore shi daga garinsa shekara guda. To malam ya fara magana dangane da abin da ya shafi haddin zina, wanda ya mana ta'arifin zina ya ce shi ne aikata alfasha ta gaba ko ta baya. Abinda malam yake nufi da alfasha na nufin ilaji, wato saduwa, shigar da al'auran namiji cikin farjin mace ko duburarta cikin duburarta. Wannan duk malamin musulunci sun ɗauke shi a matsayin zina, kamar yadda Ibn Qudamah al-Maqdisi alayhi rahmatullah ya ambata a cikin kitabul Mughni, yake cewa la khilafa baina ahli al-ilm, babu safani tsakanin malamai, fi anna man wati'a imra'atan fi qubuliha, cewa duk wanda ya sadu da mace ta gabanta harama la shubhata saduwa ta haram ba ta shubha ba ta haram in an ce ta haram ba ta halal ba saduwa ta halal ita ce wacce alqur'ani ya faɗa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu ko dai matar da mutum ya aura aw ma malakat aymanuhu ko kuma kuyanga da ya mallaka baiwa baiwar wacce ya halatta ya sadu da ita don ba kowace baiwa ce ya halatta a sadu da ita ba to waɗannan su ne halal farji na halal babu na uku to duk wani farji da baya cikin biyun nan ba matar auren mutum ba ba kuma baiwarsa kuyangarsa ba to sauran duka haramu ne sai malam yace saduwa ta haram sai kuma yace la shubhata lahu fi wata'iha bashi da wata shubha a saduwa da ita dai e ta haram din ma idan akwai shubha to a iya maka hukunci na ukuba amma ba haddi ba in ya tabbata eh saduwa ta haram amma akwai shubha wace irin saduwa ta haram akwai shubha mutum ya sadu da mace yana tsammani matarsa ce a tsammaninsa matarsa ce sai da ya sadu da ita sai ya fahimci ashe ba matarsa ba ce malamai suna ba da wannan misalin wa in kana ne ina ganin kamar da irin wannan misalin da sa takalmin wani duk ya kan san bani mamaki ina ganin ko takalmi ne ka sa wanda ba naka ba gafarta mallam indai kana hayyacinka daidai idan al'amarin ne yanayi ne yanayi amma ya kamata ka san ba naka ba ne amma wani har ya je gida har a yi ta tikiya har sai an same shi ma sannan ya ce ai ban kula ba to malamai suna buga wannan misalin ina bi dai kawai saboda malamai ne suka ce namiji ya sadu da mace yana tsammanin matarsa ce kuna ganin zai yi inda suka faɗa zai yiwu zai yiwu amma frame ɗin shi kansa ya kamata ya gwada maka cewa ba frame da ka saba tabawa ba amma suna bada misali shi ko kuma mutum ya sadu da matarsa da nufin zina bai san matarsa ba ce matarsa ce ya sa zina ya je yi a otel ya auri wata bazawara ashe mai yawan banza ce bata tare ba labarin ta aka bashi da hotonta ya ce ta yi aka yi komai aka daura aure mai yawan banza ce shi ma mai yawan banza ne sai suka ci karo a wani gari dama bai gama saninta ba bai santa ita ba ta wani san shi ba suka je hotel aka yi dana sha ashe matarsa ce ya yi zina ko bai yi zina ba ka ga wannan shubha ce ya yi zina zina ya yi zina a laifi a wajen Allah hukuncin sa hukuncin zina innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin amma a wajen alƙali ba zai masa haddi ba ba zai masa haddi ba ko irin masu auren mutu'a su a wajen su mutu'a addini ce ko aka same shi na ta mutu'arsa ko irin waɗanda suke auren canji kakara tsakanin kanwa da kanwa kawai suka kakare kawai sai aka gano su, ko auren da aka yi shi akan idda, ko auren da aka yi shi akan ciki ba a sani ba. Ire-iren waɗannan saduwa duka kwama tala ce, barna ce, amma ba a kiranta zina da za a yi mata hajji, sai dai ba a barin su a haka, ana yi musu hukunci. Alƙali zai musu ta'aziri saboda kar a gurɓata al'ummar musulmi da ire-iren waɗannan shubuhohi da ire-iren waɗannan ra'ayoyi. A tabbatar da musulunci da dokokinsa, a tabbatar da doka da oda a cikin musulunci, da haka za a yi musu uba, ɗauri ne, bulala ne, da dukkan abin da zai zama izina, kar su maimaita, kar wani ma ya aikata. Amma da sunan haddi ba za a yi musu haddi ba. To shi yasa malam a cikin malam Ibn Qudama yace saduwa da mace ta farjinta saduwa ta haram wanda bashi da shubuha, kaga kenan, kawai zina ya nufa, kuma zinar yayi, kuma da haramtacciyar mata bashi da shubuha, kafin a yi magana cewa wannan abun zina ne da za a yi masa hajji. Malam yace annahu zani, to duk wanda ya yi irin wannan aika mazinaci ne, yajibu alayhi haddun zina, ɗaya da haddin zina yana wajaba a kansa, idza kamulat shurutuhu, idan sharuɗan haddin suka cika. Malam yace wal wada'u fi duburin mithluhu, hakan nan saduwa ta dubura iri ɗaya yake da saduwa ta farji, fi kaunihi zina, wajen kasancewarsa shi ma zina ne. لِأَنَّهُ وَطَأٌ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا, saboda ai shi ma taku ne a cikin farjin macen da bai mallaki komai ta tare da ita ba, wala shubhata milkin, kuma ba shi da wata shubha ta mallaka. فَكَانَ zinan kal wata'i fil qubuli, sai ya zama zina kamar saduwa dai ta farji. Malam yana ce mana saduwa da mace ko ta gabanta ko ta duburarta, hukuncinsa zina. Ma'ana kenan, inda ake wani zai sadu da mace ta dubura, to ba za a ɗauke shi a matsayin mai luwaɗi ba, za a ɗauke shi a matsayin mai zina ne. Idan mace ce, idan namiji ne shi ne luwaɗi, idan mace ce to zina. Don haka shi yasa malam yace wa huwa fi'lul fahishati, shine aikata alfasha, fi qubulin aw duburin, ta gaba ko ta dubura. Sai yace in kana muhsana, in ya kasance musani ne, malam zai raba da, don ko ya zama magidanci ne ko ya zama saurayi. Muhsani shine magidanci, shine wanda ya riga ya tsallake mataki na samartaka, shi kuma mataki na samartaka na wato kafin mutum ya zama magidanci a musulunci, sai ya cika sharuɗa guda shida guda haka. Mala ya kawo biyar daga cikinsu, cikin shida. Yace wa huwa alladhi qad tazawwaja, shine wanda yayi aure, ba wanda yayi yawon bariki ba, ya san mata kamar yadda ya sanya da riga, amma bai saba aure ba, ba shi ake magana ba. Wanda yayi aure, tazawwaja, wa wati'aha, kuma ya sadu da matar da ya aura din, wa huma hurrani, dukkan su shi da ita suna ƴaƴa ba bayi ba, wato shi ɗa ne ba bawa ba, mukallafani, kuma suna mukallafai ba yara ba, shi mukallafi ne baligi mai hankali ba yaro ba. ya zo a gurare da dama malamai suna irgo waɗannan sharuɗa guda shida ya zan musulmi, ya zan mai aure ingantaccen aure, mai saduwa ingantacciyar saduwa, ya zama ɗa ba bawa ba, sannan ya zama baligi ba yaro ba, sannan ya zama mai hankali ba mahaukaci ba. Innal ihsanata shartuha fi sittatin aqlun sahihun lazimun lil mu'mini wata'un mubahun wa huwa hurrun balighun bil 'aqli in naqat fa laysa bi musall. Al ihsana kan mutum ya zama magidanci ko mace ta zama mata aure, akwai sharaɗi guda shida. Sharaɗi na farko aqdun sahihu, daurin aure ingantacce, idan daurin auren ba ingantacce bane ko ya taɓa yi, in ba ingantacce bane to wannan auren ko da a ce ya shiga ɗaki da ita ba za a yi la'akari da shi ba. Ya taɓa aure amma auren mutu'a, ya taɓa aure amma auren shiga, ya taɓa aure amma akan idda, ya taɓa aure amma babu wali, to wannan ba aure bane. Shari'a ba ta la'akari da shi a matsayin aure, sai ɗaurin auren ya zama ingantacce. Ɗaurin aure ingantacce shi ne auren da aka yi shi da waliyi, da sadaki, da shaidu, kuma aka kiyaye dukkan abin da zai hana ɗauruwar auren. Musulunci ya dabaibaye ɗaurin aure da dokoki da sharuɗa, da mawane, ba haka kawai ake aure ba. Allahul musta'an, a cikin wannan al'umma tamu yanzu waɗansu abubuwa suna ɓullowa ɗaya bayan ɗaya da kaɗan kaɗan, idan ba mu tashi mun yaƙe su ba, mu masu surutu ta hanyar faɗa, ku magidanta ta hanyar kwaɓa da sa ido, to al'ummar mu ba mu san nan gaba wani irin generation za mu bari ba. Saboda yanzu irin yanayin yadda matasanmu suka fara zama, alaƙar samari da 'yan mata da muka zuba mata ido tana ƙara ƙamari, to al'amarin yana muni fiye da yadda kowa yake zato. A da kafin al'amura su yi nisa a cikin social media, ka iya manna jahilci wa iyaye ka ce ba su sani ba, amma yanzu abubuwan ana yin su ne a social media, a fili ake yin su, kuma gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta ka shafa a naka ruwa, duk ɗan da ka ga yana aikata shedanci ko duk ɗan da ka ga tana aikata shedanci a social media, haifansu aka yi da uwa da uba galibi, waɗansu ma 'yan gata ne, sun fi ka jin daɗi, sun fi ka samun kowace irin dama. Idan ka gan su abinda suke yi kana cewa wal iyadu billahi, kana cewa tambaɗaɗɗu, kar ka manta da cewa yanda kake da aminci akan ƴaƴanka haka iyayensu suke da aminci akan su, kuma iyayensu ba su san haka suke ba. So yanda kake ganin cewa matarka ba za ta haƙince ka ba, ɗanka ba zai haƙince ka ba, ƴarka ba za ta haƙince ka ba, kana kallon naka kammalallu ne, to haka kowa yake kallon nasa kammalalle. Kuma daidai yake da ka kunce tumakinka da awakinka ka kora su jeji, ka ce ai tumakina da awakina a nitsa suke, na riga da na tarbiyyantar da su wajen cin abinci, ba za su ci gonar mutane ba. Daidai yake da haka. Don haka kawai baka sani ba, baka san mutum ba sai Ubangijin da ya halicce shi. to tunda baka sani ba sai ka tashi ka tsaya akan kowa kawai kowa mara gaskiya ne kowa mara kirki ne kawai ka tashi ka tsaya akan haka shine zakai abin da ya kamace ka amma yanzu gashi nan yara zaka ga saurayi da budurwa suna cinikin aure ko dai ya bata waya da abokansa shikenan ga wayar sa a matsayin sa daki sai su daura aure gashi nan a TikTok ana gani a Facebook ana gani kai har in gidajen radio su inda ranka to duk irin wannan abubuwan suna gashi ba drama bane ba wasa bane ba da gaske shi shikenan sai a sadaki wai abokansu sai kawai ta sa wani daga cikin mate ɗinta ko ƴan ajinsu ko abokan hulɗarsu shikenan sai ta sa shi ya zama shi ne alwalinta shi kuma wancan ko shi da kansa ko abokansa sai a yi tiga shikenan ga waya nan ko kuma a'a ga naira dubu kaza nan ko kuma kaza 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 shikenan sai su ɗaura aure sai su ce ai tunda su ne suka yarda suka yi su ba su ga abin da suka yi na laifi ba. To haka ne. To kar ka wanke kanka ko ka wanke iyalanka, ƴarka za ta iya yi baka sani ba. Ɗanka zai iya yi baka sani ba. Kuma ta rufe hijabi ta dawo gida lumbu-lumbu lafiya-lafiya. Ba za ka taɓa sanin me take ciki ba. To sai kowa ya sa ido ya maida hankali. Amma idan ina jin cewa gidana tsarkakakke ne, wancan ma gidansa tsarkakakke ne, wancan ma haka yake ji, wancan ma haka yake ji, wancan ma haka yake, to waɗanda kuke yi muke ganin nasu a tsammaninku duk tsinannu ne a daƙiya nasu? Ba haka ba. Ba haka ba. Yanzu alfashar da aka yaɗa satin da ya gabata na yaro da yarinyan nan da suka yi wanda ya taya uwa ya cika social media ana ta wane ne wane ne. Iyayenta ba kuka suka ta yi ba, ba su sani ba. Kuma labarai da bincike suna gwada cewa ba wai sau ɗaya ba ne ba. Kuma sun saba suna wannan rayuwa, yayin ba su sani ba. So ana ganinta a gida a matsayin kammalalliya, ana ganinta shiryayya, ba ta komi. To shi aure a musulunci idan aka yi shi ba ingantacce ba, ingancin kuma a nazarin shari'a to ba aure ba ne, ba za a ɗauke shi a matsayin aure ba. To wanda bai yi ingantaccen aure ba to baya zama muhsani ko da kuwa ya sadu da matar. Sannan na biyu wata ummu ba a samu saduwa ta halal. Idan saduwar ba ta halal bace ba, bai zama magidanci ba. Kamar saduwa an yi ɗaurin auren ingantaccen ɗaurin aure, amma sai ya sadu da ita tana haila, ko ya sadu da ita ta dubura, wannan duk saduwa ce amma ba halaltacciyar saduwa ba. Idan daga wannan saduwar bai sake saduwa da ita ba, sai katsau aka kama shi ya yi zina, to wannan saduwar ba za a ɗauke ta a matsayin ya ta mai da shi magidanci ba. Shi ba magidanci ba, ga mata a gida ma ba magidanci ba. Saboda da shi da matar duka sun ba da garanti cewa ga irin saduwar da suka yi. Daga ita kuma da ya tafi bai dawo ba, sai aka kama shi ya yi zina. An zo ana magana za a jefe shi, ce a'a, ai hukuncin jefewa bai hau kansa ba. Ba ya yi aure wancan satin ba, ce a to ai ga irin yanayin saduwar da ya yi. Tunda saduwarsa ba ingantacciyar saduwa ba ce ba, ba halattacciyar saduwa ba ce ba, to bai cika sharuɗan zama magidanci ba. Ana fahimta? Sharaɗi na uku da aka ce wata ummu ba kun, na uku sai aka ce wa huwa hurrun, wata ummu ba kun ko lil mu'mini, ga mu'min ya zama mu'min, ya zama musulmi kenan. Idan mutum ya yi aure yana kafiri ko kirista ne shi ko shi bai yahude ne ya aure lafiyayyen aure ya zauna da matar lafiyayyen zama har aka haifi yaya sai ya musulunta da ya musulunta sai ya rabu da matar ko ya rabu da matar kafin ya musulunta ko ta mutu kafin ya musulunta sai ya musulunta bashi da mata a gauro to yana gauron nan bayan ya zama musulmi sai je zina to zamu ce wancan auren nasa da yayi a halin da yake kafiri ba za mu dauke shi auren da ya mai da shi magidanci ba wa in kana ingantaccen aure ne an yadda ingantaccen aure ne halaccen saduwa ce amma tunda a wancan lokacin shi ba musulmi bane kuma shigowar sa musulunci bai yi zaman aure a musulunci ba to shikenan bai zama magidanci ba sannan aka ce wa huwa hurrun balighun ya zama kuma da balighi da ba bawa ba kamar da ne misalin kafiri idan bawa ne yana bawa yayi aure kuma sai ya rabu da matar yana bawa sai aka yanta shi sai yayi zina bayan an yanta shi to ba za a dauko auren sa na lokacin da yake bawa a masa hukunci da shi ba shine sai in ya zama da yana da aure yana da kafin ya zama magidanci sannan ya zama baligh idan an masa aure yana yaro matar ta mutu ko kuma aka raba su kafin ya balaga sai bayan ya balaga sai je zina to ba za a ce ai da yana yaro ya taba yin aure ba a'a ba za mu yi la'akari da auren sa ne yana yaro ba sannan bil aqli ya zama yana da hankali ba mahaukaci ba idan yana mahaukaci ya zauna da mata sai ta mutu ko aka raba su kafin ya warke sai ya warke bayan ya warke yin zina to ba za mu yi la'akari da auren sa lokacin yana mahaukaci in naqata idan waɗannan shidan suka ragu falaita bi mustani to ba magidanci ba to kafin mutun yayi zina da zai cancanci hukuncin haddin zina na jefewa irin na magidanta to sai ya cika sharuɗan zama magidanci guda shida da muka ambata sai sa malam yace wa huwa alladhi qattazawaja shine wanda yayi aure wa wati'aha kuma ya sadu da ita wa huma qurani shi da ita dukkan su yaya mukallafa ne sannan kuma shi da ita duka mukallafai fa hadha yurjamu hatta yamuta to wannan za a jefe shi har ya mutu shi da hukuncin sa wanda ya zama magidanci ya cika sharuɗan magidanci to hukuncin sa za a jefe shi hatta yamuta har sai ya mutu wannan shine bakin darasin mu na yau idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa za mu koma batun kuma jefewa da hukuncin da suka shafi jefewa kafin mu dora karatun mu insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muke daidai abin da nayi kuskure Allah ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ونينا سوى منين حكم مني idan ya taba jikin mutum sannan shi din najasa ne ko ba najasa bane to a hakikanin gaskiya mani ba najasa bane ba akwai sabani tsakanin malamai dangane da hukuncin mani najasa ne ko ba najasa bane ba amma zance mafi karfin dalili shine mani ba najasa bane ba saboda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kankare shi bushashshen sa ba tare da annabi alaihi salatu wasallam yayi umarni a wanke ba sannan ana katse danyen sa ba tare da yayi umarni a wanke ba, kuma ayi sallah a haka. Wanda yake gwada maka inda najasa ne, kankarewa baya kawar da najasa, kamar yadda katsewa baya kawar da najasa. Idan bayan gida ne aka yi, katsewa ba zai kawar da wannan najasar ba. Hakan nan idan ya bushe, kankare shi ba zai kawar da wannan najasar ba. To kasancewar busheshensa ana kankarewa, danyensa ana katsewa, yana gwada maka cewa kenan ba najasa bane ba. Sannan sinadari ne na halittar ɗan adam. Na halittar ɗan adam ka iya cewa dukkan wani mutum da aka halitta tun daga wato ƴaƴan annabi Adamu na farko, in ka ɗebe shi kansa Adamu da Hawwa, ka kuma ɗebe annabi Isa da aka busa ransa kai tsaye, to duka kowa halittarsa daga sinadarin mani ne. To idan ya kasance najasa, to zai zama kenan sinadari ne na najasa, ya zama tushen halittar ɗan adam, kuma dukkan annabawa da manzanni daga wannan sinadari da suke alaihim afdalus salati wassalam. Shi yasa wani cikin sahabbai, in ba na samu ha'incin kwakwalwa ba, Abdullahi dan Abbas yana cewa ai mani kamar misalin majina yake ko kaki, kawai abin kyama ne. In ka ganshi dai za ka ganshi abin kyama, amma kuma ba da dasa ba ne ba. Haka dan ya taɓa tufafi ko ya taɓa jiki aka yi sallah da shi, ko an sani ko ba a sani ba, ba zai cutar ba da izinin Allah Maɗaukakin Sarki. Allahu a'lam. Menene hukuncin wanda yake saduwa da matarsa ta dubura? To saduwa da mata ta dubura haram. Mun faɗa a cikin karatu, yana daga cikin haramtacciyar saduwa, saduwa ta dubura, da kuma saduwa a lokacin da ake jinin al'ada. Mummunar ɗabi'a ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta, kuma ya yi tokaciya a kai. Irin saduwa ta haila, ta har ma biyan tara ake, har ma biyan tara ake a matsayin kafara. Saduwa ta dubura kuma haramu ne, manzon sallama ya haramta. Don haka a nisanta, kuma yana sanadin ɗaukar cututtuka. Yana sanadin ɗaukar cututtuka. Zai cutar da kansa kuma ita ma zai cutar da ita. Allah ya kiyaye, Allah ya tsare. Allahu ta'ala a'lam. Allahumma ihdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa ajirna fi ma afaita wa qina wa sarif 'anna bi rahmatika sharra ma qadayt wa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'iz man adaita. تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بعفوك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم.